ban ni'ima ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna wata shida kan isowar Ramadan suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da su Ramadan ba dan komai ba dan su samu falala da yake cikin ta rahama gafara da kuma intuwa daga wuta ga kuma lailatul qadri da yake cikin ta inna shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cikin wannan lokaci mai tarin albarka cikin watan ramadana cikin wannan shiri da muka mishi take da ahsanul qasas a yau za mu tashi daga kissa da yazo cikin suratul baqara kissa ne da yake magana akan mutane guda uku da kuma lamura da ya shafi banu isra'ila a cikin kissa akwai taluta akwai jalut akwai kuma nabiyullahi daud wannan kissa ce wanda tana da dimbin darusa tattare da ita darusa da ya shafi hakuri darusa da ya shafi mutane ba a musu hukunci a bisa zahirin su mutane abun da yake sara'ir nasu abun da yake zukatan su shine yake bayyana kiman su a wajen Ubangiji ta'ala kissa ne da yake magana akan ya hakuri yake kuma ya kuma yake isarwa zuwa biyan bukata irin biyan bukata da yake kusantarwa ga Ubangiji ta'ala kissa ne da yake mutum kissa ne da yake nuna ya mutum zai kasance idan lokacin da mutane sun kasance sun ja baya sun yanke tsammani shi kuma ya zai kasance idan yana da yakininsa wannan kissa ta kasance ne ko kuma ta fara ne a yayin da bayan annabi Musa banu Isra'ila annabi Musa ya bar su suna masu aiki da attaura ko kuma bayan sa sun kasance suna masu riko da wannan attaura din sai suka samu dan wato tafiya irin tafiya da yake ba da karfi wa mu'mini sai bayan sa din kadan sai kuma suka zo suka canza suka sake komawa irin dabi'un su suka kauce suka bar hanya kaucewa da suka yi suka bar hanya yasa aka zo aka kwace musu garuruka aka zo aka zalince su aka zambace su aka musu dai abun da aka musu na wahalhalu da aka sani wannan yasa wata rana suka tashi suka samu daya daga cikin annabawan su a wancan lokaci suka ce sun ga yanayin yadda rayuwar ta kasance cikin mawuyacin yanayi cikin mawuyacin hali ya za a yi musu tsari da zai kasance suna kasan mulkin mutum daya wanda kalimar su duk za ta zama daya wanda za a gane su gabaki daya su hada kai saboda su fuskanci abokan gaban su kuma su yake su dan Allah fi sabilillahi domin su maido da haƙƙin su da aka kwace su kwacewa wanda suna nan marasa galihu wato haƙƙin su kuma su kwacewa du'afa'u haƙƙin su da sauran su wannan annabin su da jin haka sai ya ce to ba komai dan su annabawa dama ba sa yin abu ba tare da lamarin Allah ba duk abin da za su aikata abu ne wanda yake da asali daga wajen Ubangiji ta'ala to suna ciki sai sarkin su sai annabin nan ya gaya musu Allah ya zabi Talut ya kasance musu sarki dare su to wannan magana sai ya tayar da hankalin banu Isra'ila ya za a yi a ce wannan wanda baya daga cikin dangi na annabawa baya daga cikin dangi na wato masu sarauta masu fada aji yau a ce shi zai zo zai mallake mu ba wani kudin kirki yake da shi ba bare ya samu ya ja ragaman wannan mulki ya kuma samu tabbatuwa ko kuma yayi aiki da ya dace aiki da ake jira to kaga shi mutum a koda yaushe yana da gaggawa zai nemi abu daga wajen Ubangiji ta'ala in ya nemi abu daga wajen Ubangiji ta'ala sai kaga a cikin neman sa akwai gaggawa wannan gaggawan ma rashin ladabi bayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa bukatunsa bisa tsari nasa na Ubangiji Ta'ala bisa tsari nasa da yake shine tsari da yafi alheri dan shi duk lokacin da ka nema a wajen Ubangiji Ta'ala ba lalle bane ya kasance takamamme abin da ka nema shine zai zo Ubangiji Ta'ala zai baka abin da yake yafi amfani gare ka to aka zaba musu wannan sai suka yi tir da haka kuma haka ko dabi'an bani Adam yake shi yasa aka ce dan Adam ne yan gane hali in an yi ruwa yace an yi ruwa in an yi zafi yace an yi zafi kuma shine yake kuka a lokacin da babu ruwan ayi ruwan sai ka gan an yi ruwa in tayi yawa sai ka ji kuma an ji muryar shi akan cewa kai wannan yayi tsayi sai ka ji kuma yana kukan sanyi idan zafi ya shiga kuma sai ka ji shine yake kukan zafi kamar ba jiya shi yayi kukan wato sanyin nan ba to anan yana daga cikin wato abin da ya kamata bil adama ko kuma mumini ya duba shine ladabi da tajace da Ubangiji sa ta'ala duk lokacin da Ubangiji ta'ala ya kaddara abu kai baka da hannu a cikin wannan abu shi yaga haka ya dace kuma ya zabi haka shi lokacin da suka zo suka tambayi wannan annabin nan ka su tambaye shi sun yi shawara tsakanin su sun ga lalle suna bukatar sarki da zai mallake su sarki da za su kasance a kasan tutarsa sarki da zai jama a kalimarsu sarki da zai sa su game su zama abu daya su zama wato fuska daya sauti daya yi daya duka daya amma kuma lokacin kan su yi wannan tunanin wa ya kwararo da wannan tunanin zuwa hankulansu Ubangiji Ta'ala ne sun wa suka samu wanda suka samu na Allah ne annabi yake ya zo musu da hukunci hukunci na waye ne hukunci na Allah ne to ya kamata da suka ji wannan ai sai su sallama wa lamarin Ubangiji su ta'ala sai su tsaya a inda ya kamata su tsaya domin yana daga cikin ladabi ka rungumi kaddara ka gane cewa zabin Allah ya fi zabin ka amma suka ci anan sai aka bayyana musu bambanci da yake tsakanin su na daya shi mutum ne wanda Allah ya bashi kira na jiki bunya na jiki kuma lalle abunda su suka tunkara ya shafi fita filin daga to kaga shi wanda yake da kira na jiki wanda zai bada haiba zai tsaya akan runduna wanda idan ya tsaya akan runduna ga kurjini shi ne ya dace da wannan sarauta sannan kuma abu na biyu da ya kara mishi rif'a akan su ya kara masa daraja akan su shine ilimi da yake tattare da shi ilimi da hikma da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kuma Allah ya kasance shine masani shine kuma mai hikma mai aje abunda ya dace a aje shi a inda ya kamata a aje shi sai ya zabi faluta ya kasance musu sarki bayan yin ƙorafi ƙarafen su cewa su sun fi cancanta da wannan sarauta sun fi cancanta da wannan mulki sun fi cancanta da wannan abun bi ma'ana da falut bai cancanta da haka ba sai suka nemi su yi tahaddi anan suka ce wa wannan annabin nan suna neman aya da zai tabbatar da wannan shine wanda ya dace da ya kasance sarki a kansu to a dacan akwai wani sanduk wani akwati wanda take dauke da ragowar abun da Nabiyullahi Musa ya bari Nabiyullahi Musa da Nabiyullahi Harun cikin sa akwai al-alwa na Nabiyullahi Musa cikin sa akwai wasu abubuwa na at-taura cikin sa akwai sandan Musa sannan kuma wannan sakina malamai sun fassara ta da fassara da yawa daga cikin fassara da malamai suka bata sun bata rahama kuma sun bata sakina sun bata dai abubuwa da yawa sun bata tumanina kuma sun fassara ta da cewa ta kasance wato tana da ayoyi da suke ba su sukuni da tumanina kuma an ce wannan akwatin idan sun fita da ita filin daga suna samun tumanina domin za su ji wato suna za su kasance a cikin jajircewa na isar da wannan sakon na tsayawa a tsayin daka na kuma samun tamkini a wannan filin daga din nan takaice an kawo musu aya kuma suka saukar da kai suka amince suka karbi wato dalilin nan zuwa Ubangiji Ta'ala, suka karbi cewa wannan shine sarki da Allah subhanahu wataala ya aje musu, ya aza musu, kuma yake so su bi shi. To a takaice, mumini in ya kai mumini baya bukatan wasu dalilai ko kuma hujjoji. Idan an ce mishi wannan sako ne na Ubangiji Ta'ala, kamata yi ya rungume sa iyaka runguma, ya rike shi hannuwa biyu, kana ya bi wannan umurnin nan. Haka zalika an ce maka wannan kira ne na manzon Allah, ka kasance cikin sahun farko na amsa wannan kiran ba sa tare da ka nemi hujja ko kuma dalili ba. Neman ka hujja da dalili, wannan yana daga rashin ladabi ne. In dai abu an ce maka wannan abu ya kasance daga Alkur'ani ne, ya kasance sunnan ma'iki sallallahu alaihi wasallama ne, kada ka kasance kamar wato Banu Isra'ila, ka yi taurin kai ka nemi a kamaka aya ko kuma ka nemi a kamaka wani hujja da za ta tabbatar da hakan tukuna ka karbe sa. A takaice, bayan haka sai aka shiga cikin abun da ake bukata a shiga din, sai ya nemi akan sai suka sai aka shirya runduna. Bayan an shirya runduna, aka fita filin daga, aka tashi cikin hanyarsu na tafiya, aka musu imtihani, aka musu iktibari, aka jarrabce su akan wani tafki da za su wuce daga shi. Aka ce da su babu su sha daga wannan tafki, wanda ya sha daga wannan tafki to shi baya tare da waɗannan runduna da suka fita domin i'la na kalimar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, abinda ake bukata da su su yi harfa, wato su yi kurba ko kuma ɗibawa ɗaya da hannunsu. To a takaice, wannan lalle imtihani ne babba ga waɗanda suka yanke suna cikin sahara, suna tafiya cikin zafi, suna tafiya cikin wani mawuyacin yanayi, suna tafiya cikin wani hali da ruwa na sha ya yanke daga su. To nan ne ake gane mumini ko kuma bambanci tsakanin mumini da wanda ya kauce wa hanyar Ubangiji Ta'ala. To da aka isa wannan tafkin, lalle da yawa sun sha daga wannan ruwan, sun yi tar da wannan umurni da ya zo musu. A ƙarshe aka tantance, aka fahimci ina bayin Allah suke, ina kuma wanda suka kauce wa hanya suka dosa. Wanda suka rage da faluta a cikin wannan tafiyan, an ce ba su wuce adadin wanda suke tare da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba a ghazwa ta Badr. Haka ko lamarin Ubangiji yake, kadan wanda Allah ya dafa musu sai kaga sun ci galaba akan da yawa wanda lamarin Allah subhanahu wa ta'ala baya tare da su. Dafawan Ubangiji Ta'ala nasara yana tare da shi. Duk lokacin da Ubangiji ya dafa maka, to kwantar da hankalinka, lalle lalle ka yi tsira, lalle lalle kuma ka samu dace. Shi yasa kaga kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan, yace bi iznillah. Lamari dama yana wakana ne da izinin Ubangiji Ta'ala da dafawansa. Kaga a jikinka akwai gababu da yawa, gababu da yawa, amma gaba guda idan ta gyaru, ta bi hanya, ta kasance babu komi a cikin lamarin tafacin Ubangiji Ta'ala, babu komi a cikin lamarin tafacin lamarin Ubangiji Ta'ala, za ka ga ya samu dafawan Ubangiji ko kuma ka samu dafawan Ubangiji, yadda gababun jikin nan gabaki ɗaya za su biye wa wannan gaba. Ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Kaga kadan Allah ya yi shi albarka, shi zuciya in ka kwatanta shi da gababun jiki gabaki ɗaya zaka ga abu kadan ne, amma kuma in Allah ya mishi albarka zaka ga ya wadatar da wannan gababun gabaki ɗaya bisa tafiyar haske. Haka zalika shi musu mutane ma sai kaga su kadan ne, amma in sun rike Ubangiji Ta'ala sai kaga sun tunkari mutanen duniya ma gabaki ɗaya saboda dafawar Ubangiji Ta'ala. Haka zalika cikin adadin abun da Allah ya maka na kwanaki zaka ga kadan ne ko kuma kadan ya rage, amma idan Allah ya albarkace shi sai kaga ya haskaka maka ka sami abunda ba a same shi a cikin shekaru sai kaga ka bata lokaci kadan a cikin makaranta domin karatu amma Allah ya sa albarka a cikin tafiyan ya dafa a cikin wannan lokaci sai kaga ka samu ilimin da abun mamaki sai mutum ya dauki shekaru tukuna zai samu me ake nufi anan dafawan Allah shine nasara a cikin rayuwa to ya dafawan Allah yake dafawan Allah in ka kula sai da suka yi hakuri suka same ta sun kasance masu hakuri tukun suka rabauta da ita sun kasance masu bin abun da yake shine bukatan Ubangiji sun bar na son zuciyarsu sun bar waswasa ta shaydan sun bar abun da zai kai su ya baro su ya za mu same ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya mu a izuwa tafarki da zai kai mu ga haka so dewa zaka ji an karbo daga karesa Allahumma hdina fi man hadait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait zaka ji an ce an rawaito daga garesa rabbi la tukilni ila nafsi tarfata aini aw aqalla min zalik kaga irin waɗannan addu'o'i idan ka rike su Allah zai baka nasara akan son zuciyanka haka zalika falaki nasi da kuma kul huwallahu idan kana yin su uku uku safe da marace da niyan Allah ya baka nasara akan waswasa ta shaytan zaka samu nasara akan ta mi haisu in ka ji na Ubangiji babu ka je nan yamma da arewa ko ka je kudu da kaza ko kuma ka je dama da hagu kai dai zaka kasance mai fuskantar alqiblan Ubangiji ta'ala ne ba tare da wani tardar ba me yasa saboda dafawar Ubangiji ta'ala kuma haka ake so ka kasance ka duba ka dauki darussa daga rihlata al-Isra da Mi'raj manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an nuna masa ayoyi da dama a cikin wannan hanya da wani ne zaka ga ya tsaya ya bata lokacinsa wajen kallon wannan ayoyin wajen tambayan menene yake ciki har ma a ja lokaci akai amma da yake shi ya fuskanci lamari ne wanda babu na sama da shi ya fuskanci lamari ne na Ubangijinsa ya kasance bai juye nan ba bai juye can ba wa inna ma abun da yasa gaba shi kadai ya aje hankalinsa akai kai ma cikin tafiyanka a duniyan nan akwai kalubale da yawa akwai abubuwa da dama wanda za su saka ka juye nan da can wanda za su hana ka kyautata abun da ake bukatan karabauta da shi kyautata tsani da zai kai ka izuwa yardan Ubangijinka kyautata hawa tsanin da zai kai ka izuwa yardan Ubangijinka kyautata ayyuka da za su kasance su ne ayyuka da za su albarkaci tafiyanka sai kaga kana juyewa can kana juyewa nan alhali kuma abun da ake bukatan ka yana can gaba wasu juye izuwa wannan tafki sun bata lokacinsu ko kuma sun sha fiye da abun da ake bukata ba haka ko muhinai suke a koda yaushe zaka ga an ba su daman magana amma kalimomi da suke da daman su furuta zaka ga sun kame sun furuta abun da yake da dace da bisa yardan Allah yardan manzonsa an ba su dare an yi amfani da daren nan domin hutu amma sun cire abun da zai ishe su na hutun nan sauran kowa sun bar shi ma Ubangijinsu ta'ala an musu rana domin neman abun da yake na halal nasu sun nemi abun halal nasu amma kuma a wajen neman ba su manta da Ubangijinsu ta'ala ba wato a duk harka da za su yi akwai muraqabatullahi a cikin ta suna sa Allahu mai Allahu nazirun ilayya Allahu qadirun alayya suna masu muhasabar kansu a duk abin da za su yi a takaice da aka isa Jalut sarki ne wanda yana nan jahiri to da ya kalle su ya fahimci cewa waɗannan mutanen duk da adadin su kadan ne bai kamata a yi tahawuni da lamarinsu ba bai kamata a musu kallon raini ba dan su sun san cewa adadin su kadan ne haka yake amma kuma cikin su akwai yaqini da imanin cewa nasara daga wajen Ubangiji take. Mutanen da suke tare da Jalut suka ce masa, ai mutanen nan ba wani abu bane ma na wahala, cikin kankanin lokaci zamu gama da su, zamu tashi da su. Me ya faru? Sai da suka hadu da su, sai suka mayar da lamarin Ubangiji su ma Allah mutanen da suke kasan Talut daga cikin mu'minai. Suka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su, kuma ya ba su hakuri, kuma ya sanya su daga cikin wanda za su ci galaba akan wannan. Suka roki Ubangiji ta'ala da rokansu sananne, rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmi alkafirin. Kaga sun nemi Allah ya tabbatar da digansu bisa kada su juye baya kan abin da suka fuskanta na abokan gaba din, saboda kai ka je bisa umurnin Allah, shin akwai juya baya ne? To kai ma lamarinka a rayuwarka haka yake, ka zo bisa wato kaddara na Ubangiji ta'ala, ka tafi bisa umurni na Ubangiji ta'ala. Akwai dokoki, akwai iyakoki, akwai kuma abin da ake bukata daga kai. Abin da ake bukata daga kai din nan shine abin da ya kamata ka fuskanci Ubangijinka da shi wajen aiwata su. Waɗannan iyakoki din nan kuma su ne abin da ba a so ka yi rafkanwa, ka tsallaka su, ko kuma ka ƙetare su. Sannan kuma sharuɗa da aka aje maka sharuɗa ne wanda suna nan sanannu, kana bukatan wato jajircewa tukuna ka tsallake daga haka. Saboda haka dole ne ka nemi Allah ya tabbatar da digadiganka domin samun fita cikin wannan sakamewiya. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewa zuciya tana mai juyawa nan da can, ya koya mana cewa ya musabbit alqulub thabbit qalbi ala dinik, ya musabbit alqulub thabbit qalbi ala aliman, ya mai tabbatar da zukata bisa digadigan imani, ka tabbatar da zukatanmu bisa kan imani. Haka zalika, ya musabbit alqulub thabbit qalbi ala dinik, ya Allah wanda shine am mai tabbatar da zukata bisa digadigan addini, tabbatar da mu, tabbatar da zukatanmu bisa wannan. To wannan addu'a ne wanda kamata yi mutum, kada yayi wato wasa da shi, kada ya manta ya koya wa yara da iyali, kuma ya kasance kowane safiya, kowane marece yana mai ambaton haka, domin shi zuciya abu ne mai zuciya mai jujjuyawa. Kuma in ka samu haka da hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na albarka, na wannan ya kasance daga cikin addu'o'i da suka fita daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallama, lalle za ka samu ka tsallake, kuma za ka samu ka tsira. A takaice, sun nemi Ubangiji ta'ala ya tabbatar da su akan wannan abin da ya fuskanto su, kuma suka fuskanto shi, kuma ya sanya musu hakuri, domin hakuri shine babban hanya ta mafita, kuma ya musu nasara, domin shi nasara ba da taimakon Ubangiji ta'ala ba, ba ta wakana kuma ba ta faruwa. Saboda haka a ƙarshe Faluta ya kasance mai kiran duka rundunansa, kan ya kira su ya haɗu da Jalut. Jalut ya ce masa, shin za ka fito ne mu yi mubaraza da kai? In ka kashe ni, in na kashe ka, to garinka da mutanenka dukkaninsu sun zama mabiyana. An kuma kai ka kashe ni, sai ya ce to ni in na kashe kafa. Sai Jalut ya yi dariyan istihza'i, saboda shi ya san shi jarumi ne, kuma yana ga yana da wuya hakan ya faru. Shi bai san cewa waɗannan mu'minai ne da sun cika zukatansu da imani, duk da ma an rawaito cewa shi ya yi maganan haka tun farko lokacin da rundunansa suka kalli adadin waɗannan mutane sun raina su, sun kuma ga sun musu kallo da idon raini, ya ce da su a'a, waɗannan mutane duk da kaɗan suke, akwai ƙarfi tattare da su, rabin ƙarfinsu yana bisa ilimi da hikima da Allah ya yi wa jagoransu. Rabin ƙarfinsu kuwa yana daure ne da imani da kuma yakininsu da Ubangijinsu da yakininsu cewa suna kan gaskiya. To kaga imani, yakini da Allah, da sanin cewa kana da gaskiya, shi ma wani ƙarfi ne da zai cire ka a cikin rayuwa. Saboda haka ko da yaushe ka bi hanyoyi masu ƙarfafa imani, hanyoyi da za su ƙarfafa yakininka da Ubangiji Ta'ala wajen tafakkuri bisa ayoyi da suke kamfama suke girmama wato imanin Ubangiji cikin zukata. Sannan kuma ka kasance cikin gaskiya tare da zama da ahlus sirri wanda za ka ɗauka da su, domin shi zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai. To a taƙaice, da ya ce masa cewa to ni idan na kashe kafa, sai ya ce, sai ya yi dariya, ya ga kamar taya ma a ce shi jarumi irinsa tukuna a ce wasu wato kafkaf su iya su hallakar da shi. Shi bai san lamari tana tafiya da kudura ce ta Ubangiji Ta'ala ba. Sai ya ce to ba komai, ya ce in kai ba za ka fito ba Talut, kana iya turo da ɗaya daga cikin wato jarumanka, ni ba na bukatan a turo mini wani wanda bai kai ya kawo ba. Ta gance Talut ya koma, kuma zuciyar shi fari yake, yana bukatan ma ɗaya daga cikin rundunansa ya sami wannan abun saboda ya samu wato nasara. Sai ya aje wani sharadi, ya ce wane ne wanda zai fita ya ja da wannan Jaluta, ni na ba shi rabin garina, wato na raba mulki na tare da shi, sannan kuma zan aura masa ƴata, sannan kuma bayana shi zai karbi wannan mulki. A taƙaice ana nan sai ga wani saurayi ya fito wanda an ce a lokacin shekarun shi bai wuce 16 ba, shine Nabiyullah Dawud. Yana shiga, da shigansa Talut yana ganinsa, sai ya ji a zuciyansa wannan haske haka, wannan wanda ya shigo mini haske haka a fuskan shi, ya ji wato hasken nan a cikin zuciyansa. Sai ce da shi, amma kai kuma ƙarami ne, ba na so na saka cikin wani mawuyacin hali kamar haka. Sai ya ce da shi, ai babu batun mawuyacin hali. Ya ce shi ya amsa, shi zai karbi wannan. Dama duk lokacin da aka ce ana so a yi i'la na kalibar Ubangiji Ta'ala, dama wanda suka fi kusa da Ubangiji su ne za su fusata su kasance a sahun farko. A taƙaice Nabiyullahi Dawud ya fita, da ya je ya isa gaban Jalut. Jalut yana kallonsa, sai ya ce ni ina jin tausayinka. Ya kai yaro, tausayinka nake, ba na so na hallaka ka, kar ka sa kanka cikin wannan hari haka hatsari, ka koma ka je a turo mini wani daban. Sai Nabiyullahi Dawud ya ce da shi, a'a, ni na zo ne don na yi mubaraza, kuma zan yi. Yayyai da shi a ƙarshe dai ya ce to shi kenan, tunda ka ki ka zabi halaka, to bismillah. Ana farawa kenan da jifa ɗaya, Nabiyullah Dawud ya halaka Jalut. Qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Haka lamarin Ubangiji Ta'ala yake, waɗanda suka yi haƙuri a koda yaushe suna tare da nasara. Daga cikin darussa da za mu fahimta a cikin wannan kisa shine, duk wanda ya kama hanya na Ubangiji Ta'ala, to dole ya kasance akwai imtihani, akwai ikhtibari cikin lamarinsa. Imtihanin nan in ya same shi, to ya gane cewa wannan ma kaddara ne, ya tsaya da ita, ya nemi kuma Ubangiji ya sahala mishi, ya yassara mishi, kuma ya mishi fatahi, ya mishi nasara kan ya tsallake wannan imtihani da ibtila'i da kuma jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. Kada ya kasance mai mantawa cewa wannan kaddara ce ta Ubangiji, ko kuma mai guduwa daga kaddara. Kana iya guduwa daga kaddara din, amma kuma baka san wani kaddara za ta tunkare ka a can gaba ba. Sannan kuma daga cikin abin da za mu fahimta a nan ba lalle bane shi jagora ko da yaushe ya kasance sai mai dukiya. Eh, jagora ana son shi ya kasance mai sanin gaskiya kuma mai sanin hanyar da zai jagorci mutanensa, ya san wasu abubuwa da suke so ne hanyoyi na mafita, ya kasance kuma mutum ne mai hikima, mutum ne mai salaha. Sannan kuma duk lokacin da aka shiga cikin wani lamari, kada a yi tunanin cewa adadi kaɗan ba za su iya biyan wato bukata ba. Kaga dai a ghazwa ta Badr mutum 313 sun ci galaba akan 1000. Haka dalika a nan kissa ta Talut da Jalut mutane 313 su ma an ce adadinsu daidai yake da adadin mutanen ghazwatu Badr, ko kuma 300 da dan wani abu akai. A takaice sun ci nasara akan dubbai. Da me suka ci nasara? Da izinin Ubangiji Ta'ala. Bi mana duk abun da aka daure shi da Ubangiji Ta'ala akwai nasara a bayansa. Saboda haka kai idan shekaru ne ya doke ka baka samu kai aiki na gari ba, kada ka yanke tsammani wannan kadan da ya rage maka nan Allah yana iya masa albarka ya haskaka shi fiye da shekaru da ka dauka a duniya gabaki daya, a baka wato ayyuka na wanda yayi zamani da Annabi Nuhu ya dauki irin shekaru irin na zamanin Annabi Nuhu ma bai samu ba. Haka zalika kadan da kike da shi na dukiya kada ka gaji, kayi kokari ka juya shi a zaman ka na saurayi, ka nemi albarkacin Ubangiji Ta'ala, ka nemi wato rahamansa da lutufinsa, ka ce ya Ubangiji kamar yadda ka baiwa waɗannan kaɗan nasara akan da yawa, haka nake so ya Ubangiji ka yalwanta mini da wannan kaɗan ɗinnan, ya Ubangiji ka kai ni mataki da zan taka da yawa din. Haka zalika cikin duk wani abun da kake da shi ka nemi albarkan Ubangiji Ta'ala, duk abun da Allah ya dafa maka albarkansa ta same ka, to lalle ka tsallake kuma ka tsira da ita. Sannan kuma daga cikin abun da za mu fahimta a cikin wannan kissa shine imani da tawakkuli a koda yaushe yana nan sababi ne na nasara. Shi yasa mu'minin cikin su da aka zo aka gaya musu gashi yadda abun ya wakana, gashi yadda abun ya faru, me ya faru, me suka ce? Suka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah. Kaga sun nuna cewa nawa mutane wanda suna nan kadan ne kuma sun ci galaba, sun ci nasara akan da yawa da izinin Ubangiji Ta'ala. Haka ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Me suka ce? Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. To duk lokacin da zaka nemi dafawan Ubangiji Ta'ala ne zaka samu wato nasaransa yana dab da kai. Shi yasa cikin hadisi yace ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. To saboda haka a kiyaye wannan. Sannan kuma daga cikin abun da za mu fahimta a cikin wannan kissa, kada mu raina samari a koda yaushe, mu sa su cikin lamuranmu. Samari su ne wato iyaye gobe, kuma su ne mazajen gobe, kuma da su ake damawa. Mu duba mu gani su sayyidina Ali karramallahu wajha, su sayyidina Abdullah ibn Abbas, su sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, waɗannan duka a lokacin samari suke, kuma da su aka dama, da su kuma aka ci nasara, da su aka ci galaba. Sayyidina Ali yana rike Madina lokacin shekarunsa kusan nawa? Sayyidina Ali idan yana cikin runduna zaka ji Quraishawa suna ja da baya suna jin tsoro. Sayyidina Khalid bin al-Walid samari ne daga cikin saurayi ne daga cikin samari, kuma an yi da su kuma sun yi abun da yake abun gani. Saboda haka samari da su ake cin nasara a koda yaushe, kulawa da lamarin su kuma damawa da su muhimmi yake. Sawa'un al'amura ne da yake sha'ani na wato hukunce-hukunce na garuruka ne, anguwa yake, ko kuma wato dauloli ne, ko kuma kungiyoyi ne, ko kuma tafiya ce irin ta jama'a, ko a cikin gida ne. Duka dai ana bukatan a sa da samari domin a ji da su, domin su ma su ɗeba daga irin hikima da yake na sama da su, kuma su ma za su ba da irin nasu gudunmawa domin hikima Allah kadai ya san inda ya sanya ta, Allah kadai ya san zukatan da suke dauke da ita. Sannan kuma a bada ja'iza ga wanda yayi abun azo a gani ba laifi bane, kamar yadda muka ji a cikin wannan kissan, yadda shi Taluta yace wanda ya kasance yayi mubaraza na Jalut kuma ya ci nasara za su raba mulkin nan tare da shi, kuma zai aura masa yarsa kana ya dauki mulki bayansa. Haka kuwa ya faru Sayyidina Dawud, a ƙarshe Allah ya ba sa mulki bayansa ɗansa Sayyidina Sulaiman ya dauki mulkin nan. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya haskaka mu da kissoshin Alkur'ani mai girma. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.